Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Ka'alam Basiri Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin ranar Alhamis 14 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Yusuf da kanin labarai.
Tarihi ya kafu jiya a Amurka, inda aka tsige shugaba Donald Trump a karo na biyu. A Uganda kuwa gwamnatin kasar ce ta rufe duk wasu kafafen sadarwar yanar gizo. Haka za a ji cewar hukumar lafiya ta duniya ta ce a ji tsoron annobar coronavirus a daidai lokacin da take shiga shekara ta biyu.
To, kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji fashin baki kan tsige shugaban Amurka Donald Trump a karo na biyu. Za kuma a ji cewa kungiyar likitocin Najeriya ta yi kiran da a dakatar da aikin rajistar samun katin zama ɗan ƙasa har sai an canza tsari. Sannan za a ji yadda hukumomin arewacin Najeriya ke ƙoƙarin sake mai da yara makarantu. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin domin iyali. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. A jiya Laraba, 'yan majalisar dokokin Amurka suka tsige shugaba Donald Trump akan dalilin haddasa rikici a makon jiya, inda ya umarci magoya bayansa da su yi tattaki zuwa majalisar dokoki don dakatar da tabbatar da sakamakon zaɓe, inda mafusatan 'yan masu bore suka hargitsa majalisar da ya kai ga mace-mace. Ƙuri'un masu rinjaye 232 ne suka amince da tsige shi, kana ƙuri'u 197 suka ƙi aminta da hakan. A daidai lokacin da ya rage mishi mako guda ya bar ofis na wa'adin shekaru hudu, 'yan jam'iyyar Trump ta Republican mutum 10 ne suka saka hannu don a tsige shi. Ƙuri'a dai ta sa Trump a matsayi na farko cikin shugabannin ƙasar 45 da aka yi shi ne aka tsige shi har sau biyu cikin mako guda a tarihin ƙasar cikin shekaru 245. A shekarar da ta gabata ne dai, majalisar dattawan ƙasar ta wanke shi a wasu zarge-zarge. Yanzu kuma zai fuskanci wata tuhuma bayan sabuwar gwamnatin Joe Biden ta kama aiki a ranar Laraba mai zuwa. Abu kawai da za a bukata a majalisar dattawa shi ne kashi 2-3 su sa hannu don a tsige shi. Idan kuwa aka tabbatar da tsigewar, hakan zai sa ba zai sake rike wani ofishin gwamnati ba har abada. Tsigewar ta zo mako guda bayan zanga-zangar da aka yi a majalisar dokokin ƙasar, inda masu zanga-zanga suka sha ƙarfin 'yan sanda a cibiyar demokuraɗiyyar duniya. A lokacin da 'yan majalisun ke tabbatar da zaben wakilan Electoral College, wanda ke nuna cewar Joe Biden ya kada Trump a zaben watan Nuwamba. Sabanin yadda a baya aka maida muhawara shin ko shugaban ƙasa yana iya yin afuwa wa kansa, wani al'amari na 'yan boko, yanzu abin ya zama muhimmiyar muhawara tun bayan da mafusata magoya bayan Trump suka afka ginin majalisar dokokin ƙasar na Capitol. Zanga-zangar ta sa Trump ya shiga tarihi na zama shugaban ƙasar na farko da aka taɓa tsigewa sau biyu a wannan makon. Kana da kira a yi bincike a kan rawar da Trump ya taka a wannan zanga-zangar. Wannan kuma ya saka ayar tambaya kan shin ko Trump zai iya amfani da ƙarfin mulki na shugaban ƙasa ya gafarta wa kansa don guje ma tuhuma a gaba bayan ya kammala wa'adinsa. Don kuwa yin hakan zai sa ba za a bincike shi ba, ko a shekarar 2018 mai bincike na musamman ya bincike zaben ƙasar na 2016 da alakar kamfe ɗin shugaba Donald Trump da ƙasar Rasha, inda Trump ya ce zai iya gafartawa kansa. Kamar yadda ake ji, gafartawa kai ba zai taɓa zama alheri ga Trump ba. Don kuwa wasu masu bashi shawara sun yi iya bakin ƙoƙarinsu don ya bar wannan maganar. Sun ce gafartawa kai yana nuna cewar ka amsa laifin kenan. Haka kuma zai sa sabuwar gwamnati ta Biden ta ce sai ta binciki laifukan da ya gafartawa kansa a cewar masana. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International na kira da mahukunta a ƙasar Uganda da su ɗage dokar hana shiga kafafen yanar gizo da ta kafa gabanin zaben ƙasar da ke tafe a ranar Talata. A ranar Talata ne dai shugaban ƙasar Yoweri Museveni ya sanar da cewar gwamnati za ta rufe duk wata damar shiga kafafen yanar gizo a ƙasar. A ranar 9 ga watan Janairu kuwa kamfanin Facebook ya rufe wasu shafukan masu ra'ayin gwamnatin ƙasar da cewar shafuka ne na ƙarya. Amma shugaba Yoweri ya ce wannan matakin ya yi tsauri da yawa. Wannan wani abin tashin hankali ne da gwamnatin Uganda za ta rufe kafafen sadarwar yanar gizo da suka hada da Twitter, Facebook da WhatsApp. Kana da takaita damar da mutane ke da ita na bayyana ra'ayoyinsu da kuma 'yancin samun bayanai, a cewar Sarah Jackson, mataimakiyar shugaba ta yankin gabashin Afirka a kungiyar ta Amnesty International. Amnesty ta kara da cewar an ɗau wannan matakan ne don rufe bakin 'yan jaridu, masu lura da zaɓe da ma 'yan adawa. Irin wannan rufe kafofin ya shiga haƙƙin bil'adama na bayyana ra'ayinsa da samun bayanai. Jackson ta kara da cewar hukumomi a Uganda su gaggauta cire wannan dokar da daina cin zarafin 'yan siyasa gabanin zaben ƙasar.
Kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Kamar yadda ba a rasa ji ba, jiya Majalisar Wakilan Amurka ta tsige shugaba Donald Trump a karo na biyu saboda zarginsa da taka rawa a boran da magoya bayansa suka yi a ginin Majalisar Dokokin Ƙasar, inda har mutane akalla 5 suka mutu. Kan haka ne na tuntubi wani dan Najeriya da ya dade a ƙasar kuma ya lakanci siyasar ƙasar, Mallam Garba Suleiman da ke birnin Boston, wanda na fara da tambayarsa yadda ya ga wannan tsigewa ta biyu. Sai ya ce,
"Na biyun dalilin da ya sa aka tsige shi akan dalilai ne na tarzoma da ya biyo baya akan abin da ya faru a majalisa, wanda yake sanatoci da wakilai na ƙasa suna muhawaran tantancewa da kirga ƙuri'a wanda aka ce shi Joe Biden ya ci, wato wanda ake cewa Electoral College. To abin da ya faru kuma shine anan, magoya bayan Donald Trump dubun dubata wanda suka gangami daga gari gari, jiha jiha, suka haɗu anan a Washington DC nan 6 ga watan January din nan.
Wasu 'yan majalisa masu kare Trump ya sun ce ya ce ne a je wajen ne cikin lumana kuma a nuna kishin ƙasa. Ya ka gani?
To shi Donald Trump jawabin da ya ma magoya bayan shi, abin da suke nufi, wato jam'iyyar Donald Trump da shi kanshi Donald Trump, ba abin da 'yan Democrat suka fassara ba ne, cewa yayi wannan zaɓe da aka yi ba a mashi adalci ba, an yi mashi coge, an sace mashi zaɓe, an sace mai ƙuri'a, koke-koke dai da ƙorafi da yawa da ya yi a kai. Saboda haka sai ya ce magoya bayansa a wannan Electoral College da za a yi su je a ji muryansu, su nuna kishinsu da nuna damuwa akan wannan abin da ya faru na sace ma shi Donald Trump nasara da su suke ganin shi ya nasara a wannan zaɓe. Aka zo aka ce Joe Biden ne ya ci, su je in sun tafi su tsaya su dage tsayin daka, ku nuna kishinku na ƙasa, ku nuna kishinku na jam'iyyarku, wannan abin da aka yi ba daidai ba ne. To kuma da suka je suka ayyana wannan abubuwan, sai aka ce aburi ya yi kama da mutum, shi ya ziga su, shi ya sa su. A sanadiyar haka aka jima 'yan sanda da yawa rauni, wanda har ya sanadiyar mutuwan ɗaya daga cikinsu. Banda wannan, mutane su hudu irin turele ne yadda aka yi saboda yawansu suka ci ƙarfin 'yan sandan da ke gurin, aka zo aka tattake su har sai da suka mutu. Akwai kuma ɗaya daga cikin wanda shi ɗan sandan ya harbe, ɗan sandan majalisa, saboda ta kutsa kai ta fasa gilashi sun shigo. Ɗaya daga cikin dalilan da ya hasala ɗan Republican da ɗan Democrat kenan aka ɗauko tafarkin cewa lalle sai an tsige shi. To, musamman bugu da ƙari, wannan tsige da Donald Trump, shugaban ƙasar America, da ɗan Democrat suka kawo motion ɗin cewa a cire shi, to ba fa hannunsu kaɗai ba ne, har da hannun masu faɗa aji jam'iyyarsu ta Republican sau suka fake da guzuma suna harbin karsana.
Shin akwai wasu 'yan Republican ɗin da suke son a kawo da Trump saboda abin ya amfane su?
Wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da aka yi yunkurin su ga an tsige shi an raba shi da siyasa. Sannan
to ya makomar siyasar ƙasar?
Makomar siyasar ƙasar a yanzu, in dai har aka cire Donald Trump aka tsige shi ya tabbata ya tsigu, to wanda yake kuma za su yi nasarar yin haka, to kamar sun yarda ƙwallon mangwaro ne sun rabu da ƙuda.
Malam Garba Suleiman kenan ke bayanin makomar siyasar Amurka bayan tsige shugaba Donald Trump a matakin majalisar wakilai. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi biyu na labaran duniya.
A jiya Laraba, shugaban agajin gaggawa na hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi gargadi da cewar an shiga shekara ta biyu na annobar coronavirus, kuma tana iya fin shekarar farko nan da 'yan watanni. Lokacin wata ganawa da jami'an hukumar ta kafar bidiyo, Mike Ryan ya ce lura da yadda cutar ke yaduwa da kuma wasu dalilai da muka gani, shekarar 2021 za ta fi zafi, musamman a yankin arewacin duniya. Akalla biyu daga cikin uku na cutar da aka samu a Burtaniya da Afirka ta Kudu sun nuna saurin yaduwa da kuma hadari, wanda hakan ya sa kasashen Turai cikin wani yanayi. Mike ya kara da cewar yana da mahimmanci a koya daga abin da ke aiki da wanda baya aiki a kowace ƙasa don yakar cutar baki ɗaya. Sai kuma ya ce a ƙarshen shekarar da ta gabata, lokutan hutu, an samu ƙarancin bayanai akan yaduwar annobar wanda kamar ta yi sauki, amma satin da ya gabata ta sake hauhawa, inda aka samu ƙarin mutane sama da miliyan 5 sun kamu da cutar a duniya, kana aka samu mace-mace sama da mutane 85,000.
To a gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai kai mu Najeriya, inda ganin yadda ake ta cinkushewa a wajen rijistar samun katin zama ɗan ƙasa, ƙungiyar likitoci ta ce a dakata a sake lali. Madina Dauda gare ki.
Wannan kira da ƙungiyar likitoci ta yi ya biyo bayan yawan cinkoso ne da ake samu a ofishin hukumar yin katin zama ɗan ƙasa, inda likitocin suka kula cewa mutane ba sa bin ƙa'idoji da aka gindaya na kare kawunansu daga kamuwa da cutar coronavirus. Shugaban ƙungiyar likitoci na ƙasa Professor Innocent Uja ya yi bayani yana cewa
why should we be talking about national identity card now, where people are clinging and climbing over one another? What is urgent in getting national identity card? I keep my phone 2015. Up to today, I don't have an identity card.
A nan Professor Uja ne ke cewa bai ga wani dalili da zai sa gwamnati ta nemi a yi rajistan katin zama ɗan ƙasa a yanzu ba, duba da yadda ake fama da annobar cutar coronavirus. Professor Uja ya ce tun shekara 2015 ya yi rajista, amma har zuwa yanzu ba shi da katin zama ɗan ƙasa. Professor Uja ya ce abin da ya kamata a yi shi ne a fuskanci yadda za a shawo kan yaduwar cutar domin a yi ƙoƙarin daƙile ta. Amma ga babbar jami'a a hukumar zama ɗan ƙasa Hajiya Hadiza Ali daga Bana ta yi tsokaci akan batun dakatar da wannan aiki, inda ta nuna damuwarta, tana mai cewa
ai ba rajistar mutane miliyan 200 zami ba ne da ke cikin ƙasar Najeriya. An ce masu sim sun kai miliyan 80. Miliyan 80 nan ni kaina ina da sim guda 5, wani 7 gare shi, wani 10 gare shi. So kwata-kwata masu sim din da za su kawo nin wannan lamba da ake fada, ba su fi watakila miliyan 40 ba ko 45. A yanzu a rumbunmu muna da miliyan 45. So nawa za a yi ta daga abubuwa? gaskiya ce yanzu a faɗe ta.
Amma ga ɗaya cikin matasa da ke ƙoƙarin ganin ya samu katin zama ɗan ƙasa, wannan batu na rajista akwai abin dubawa.
Sunana Saidi Ibrahim. Abinda ne observing da ya cewa suna da ƙarancin ma'aikata da suke rajistarin mutane. Akwai mutane da yawa a cikin tunan magudu da safe ba mu samu ba za mu tafi.
Batun rajistan katin zama ɗan ƙasa na ɗaukan hankalin wasu hukumomin gwamnati, wanda a yanzu haka hukumar kiyaye haƙƙi na ƙasa FRSC a ƙarƙashin jagorancin Boboye Oyeyemi ta bada umarni cewa nan da 'yan watanni kaɗan mutum ma ba zai iya rajistan abin hawarsa ba sai da katin zama ɗan ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina, to daga batun lafiya kuma sai na ilimi, inda hukumomin arewacin Najeriya inda aka fi samun koma baya game da ilimi ke ta ƙoƙarin ƙullo da dabarun tura yara makaranta tare da taimakon wasu masu ruwa da tsaki. Muhammad Nasir Gareka.
Mafi yawan yaran da ba su samu damar zuwa makaranta ba a Najeriya suna yankin arewa, abinda yasa ake kallon yankin a zaman yankin da bai ci gaba ba a haujin ilimi. To sai da gwamnatoci a yankin sun mayar da himma wajen sauya wannan labarin, inda suke haɗa hannu da hukumomin da ke bayar da tallafi na duniya domin ganin an mayar da yara makaranta. A jihar Sokoto alal misali, baya ga shiraruwan bunƙasa ilimi da gwamnatin ke cewa tana aiwatarwa, ta haɗa hannu da bankin duniya wajen ganin cewa an mayar da dubban ɗaruruwan yara waɗanda ba su samu damar zuwa makaranta ba su koma makaranta ƙarƙashin shirin samar da ilimi ga kowa na BESDA. Gwamna Aminu Azir Tambol ya ce gwamnati ta ƙudurci yin aiki tuƙuru domin samun nasarar wannan shirin.
A shekarar ta gabata wannan shirin ya ci nasarar mayar da yara 75,650 a makarantun nasu. A wannan shekara, in Allah ya yarda, an shirya mai da wasu yara 96,600 a makarantun nasu, insha Allah.
To sai dai duk da waɗannan shiraruwan, ɗalibai har ma da iyaye sun koka ganin cewa ɗaliban da suka kammala makarantun sakandare tun shekara ta 2019 har yanzu ba su samu sakamakon jarabawar su ba ta neko. Koda za su iya samun gurabun karatu a makarantu na gaba, suna zaune gida har ɗaliban shekara ta 2020 sun bi sahunsu.
Muna zaman jira a biya mana jarba saboda muna da buƙata da mu juna makaranta da kuma sauran buƙatunmu na lamarin ilimi. Yadda lamarin yake, WAEC tana zuwa da kyau wani lokaci kuma da kuskure. To matsala dai mun ka samu gaskiya WAEC tana da gyara.
Karatun ga shi ne muka son mu yi don mu zama yara mayan gobe. Dan an ka ce a dakata shi wata riya muna kuɗin makaranta, to ya aka so a ga mu yi kenan.
Muna roƙo mai girma gwamna da girma Allah ya
Tama kwamishinan ilimi na jihar Muhammad Bello Abubakar ya ce hakan ya faru ne saboda bashin da hukumomin shirya jarabawa na WAEC da NECO suke bin gwamnati sama da naira miliyan 1,000,000, amma dai sun zauna sun tattauna za su biya a hankali.
Maganar wai yara na jiran jarabawa don samu admission, abin ba haka yake ba ai, because ai result ɗinsu na WAEC ya hito. An ce ba a bada admission jami'o'i da sauran makarantun nan gaba da secondary ne sai da result ɗin NECO, ba umarni na WAEC.
Wataƙila akwai deficiency da kila su
san haye da NECO. Idan akwai deficiency, wannan ya nuna ma cewa yaran nan ba serious students ba ne.
Komai dai ya lamarin ya kasance iyaye ma suna da gudunmawar da za su bayar wajen samun nasarar ilimin 'ya'yansu domin amfanin al'umma baki ɗaya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka don ka hoyi ba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, makon da ya gabata muka fara haska fitila kan tsakanin wuya da iyaye suka shiga dangane da batun ilimin 'ya'yansu waɗanda ke fuskanta barazanar tsaro musamman a makarantun kwana. Bakin da jagorar tattaunawa Baraka Bashir ta gayyato sun ce da buƙatar sake lale idan ana so hankalin iyaye kwanta, ko da kuwa yaransu na zuwa makarantar jikaka dawo ne. Yau ma bakin da muke tare da su ne
Ibrahim Muhammad Sani,
Bashir Musa Ibrahim, babban muƙaddashin babbar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama na duniya a nan jihar Kano,
da kuma
Aminu Muhammad Fahi, ina wakiltar ƙungiyar ɗalibai masu kula da harkokin gwamnati. harkokin ilimi kamar yadda Ibrahim ya fara magana na cewar ana samun ɗaliban da suke kasawa da gazawa da menene ni abin da nake ganin yana taka muhimmiyar gudunmawa gurin tabarbarewar ilimi da kuma tsaro
akan
sace yara yana da alaka da poverty asalin talauci shine kashin bayan da yake sa mutane suke komawa masu laifi a cikin kowace al'umma dai kenan abu na biyu gaskiyar magana gwamnati tana yi wa harkar tsaro rukon sa kai na kashi na uku a Najeriya ce kawai kasar da zaki laifi kuma ba lalle a hukunta ki a lokacin da kika yi laifi ba muna gani tunda aka fara wannan dan fashe-fashen abubuwan nan tun daga 2011 zuwa yanzu 2011 da yawa gwamnatoci sai a ce an kama waɗanda suke da alaka da wannan ko ake zargi wani lokacin ai binciken har ya fitar da su ne da hannunsu a ciki amma sai a ce za a yi shari'a ko za a yi menene wanda kuma hakan suke komawa ciki saboda sun san ba doka
comrade Ibrahim ka ji me yace
to ni
wannan sace-sacen ɗaliban nan ba yau aka fara ba an sace na kibok an sace na dabci an sace kuma aka sace
sacewan
ba a sacewa kaɗan shin me yake kawo wannan kuma ya kake ganin za a magance yawan sace-sacen nan
to malama baraka wannan abun ai a fili yake kamar yanda doctor ya faɗa wannan abun directly ya shafi siyasa saboda kamar cire abun nan da siyasa kaman kafin ce baka cikin Najeriya saboda a baya-bayan nan gwamnan Maiduguri yake cewa ya tafo akan hanyarsa yayi clash ma'ana yayi kusan tafo in gama da ƴan kungiyar Boko Haram basu kai musu attack basu ma basu kai musu attack ba amma da ya fito yana magana sai nake jin a majiya mai karfi cewa ana ja masa kunne ma kan cewa ya daina wa sojoji katsalanda so za a shigo kin ga yanda violence yake faruwa a kasar nan abu ne wanda muna kallo ba za ki ga an dawo ni mataki kwakwara ba kuma ba za ki ga abin da yayi wakana wanda an ce an aikata abu kuma ga abin da aka yi naji an karbo daliban kankara da aka je aka ɗebe daliban kankara aka je aka yi negotiation aka ɗebo su
amma ai an shi gwamnati ya ce ba a yi wannan sa har a ba da kuɗi ba
to amma idan har an san waɗanda za a je a tattauna da su a karbo dalibai me yasa ba za a tattauna da su a daina ɗiban daliban ba
yanzu misali ai muna ganin yanda abubuwa suke faruwa yanzu fa a cikin halin da muke ciki daga Kaduna zuwa Abuja a Najeriya hanyar ta zama no-go area sai dai mutum ya bi jirgin ƙasa kome su dignitaries din su manyan ƙasar su ai ba sa bin hanyar amma lokacin da aka kulla hanyar aka ce za a gyara tituna lokacin da za a gyara airport lokacin in zaki tuna lafiya lau ko tallaki ke sai ki dau tallan yalo ki tafi daga Abuja daga Kaduna ki tafi Abuja lafiya lau ba abin da zai same ki to gaskiyar magana hukumomi suna dan yin rukon sa kai na kashi ban ce ba sa kokari ba amma kokarin su ba abin akalla bane
za ku dawo kan magana ta wato magana ta da na fara yi shimfida da na fara akan wannan maganar shine cewa akwai siyasa ko kuma an ce an sa siyasa a cikin wannan al'amari abu na biyu mafi mahimmanci shine wato corruption me yasa kira
cin hanci da rashawa
corruption yasa kira corruption
cin hanci da rashawa
cin hanci to corruption dai kun gane akwai corruption a cikin gudanar ha'inci yau wato misali
ha'inci ne
to akwai
ha'inci to cin hanci shi da farko
to me cin hanci
shi ha'inci shi ne eh kamar za a iya sa treason ko
to
akwai corruption dai a ciki idan muke magana akan wato gurbacewar ƴan siyasa da kuma sa siyasa a cikin abin da ya shafi harkar tsaro da harkar da ya shafi harkar ilimi da shauransu to sai kuma magana akan wato masu corruption shine corruption ba wani abu ne illa a ce an yi trusting dinka an baka amanar rike wani abu kai kuma sai ka yi rikon galala da shi
saboda to mai cewa su waɗanda ake ba rikon ilimin ba su ma suna da matsaloli idan za ku iya tunawa na jam ne kowaye na jam su aka ce maciji ya cinye
to wannan maganar wannan maganar mu dai mun ji an faɗa abinda dai nake son ne in ce a wannan gaba shine gwamnati tana sane gaskiya
ina jin a yanzu kafin mu fara program ɗin nan da ke sai da na tunano muna da wani hukuma da take kula da research
bincike
hukuma ce aka yi ta ta gwamnati da take kula da bincike mai zaman kanta kuma ta gaggara manhajojin ilimi a kowane bangare daga kowane mataki primary secondary ko menene to gaskiyan magana gwamnati bata yadda bata dauko hanya ba wani shiri da take aka
wani
na'am
su waɗannan makarantu
na'am
tunda magana muke a tsaro shin ba kwa gani akwai wani abu da gwamnati ya kamata ta yi a killace makarantu
idan an ce akwai abubuwa a
isra da yawa makarantun kar a basu babu katanga
dole to ai shine abubuwan da ya kamata ba a samar da facilities abubuwan da ya kamata makarantu wata makaranta sai ki ganta ba ta da fence wasu yaran akwai wata makaranta da ta bazuwa wata karamar hukuma
a nan
eh na ta bazuwa wata makaranta a Gwarzo makarantar gwamnati ce kuma babban makaranta ce mai tsohon tarihi amma daliban kuma makarantar kwana ce amma daliban sai ki gansa
ana magana na gwamnati ta yi katanga ta gewaye dalibai katanga kadai fa ba shi zai samar da tsaro ba mutanen da za su tafi kilomita 30 40 dari su zo har makarantar su ɗebi daliban kuma su juya sama da kilomita 100 su koma ba a cin musu ba a ce katanga za ta kare dalibai
ni ba ta
ganin katanga ba ni abinda nake cewa ba magana katanga nake ba yanzu idan makaranta misali a tsari da koyarwa ko kai yanzu za ka yi makaranta kana bukatar malamai kana bukatar masu gadi kana bukatar security akalla kana bukatar kaza kana bukatar kaza a da yanda system din yake ko ni makarantar da ne secondary idan ka je principal zaka ga yana take waye in ya ga wani bakon ko akuya ya gani ba wannan suke wayan cikin su da
kasan baka san daliban kankara da aka diba
malamai bai taka ba
eh ana fama da yunwa gaskiya a wannan halin ana fama da yunwa ga rashin albashi
nake duba abun maganan shi kuma da mahi ne da yake magana akan ai fencing ma'ana ai katanga da zai kewaye makaranta kuma katangan nan ba ma ordinary gini kawai katanga ba dole ai musu wani abun da yake da
kaman
electric fence
tunda yanzu sai electric fence
ka gane to amma ba ma wannan ba ma ba ma wannan ba shehu mahi ba ma wannan ba shehu mahi ka gane bayan magana akan katanga din ni katanga ba gaskiya ne ni kansu daliban
ba wai katanga ta gini ba
katanga ta kariya a samar da jami'an tsaro ai a makaranta ko da dai system din mu kawai karatun ake bayarwa to ya kamata a kowace makaranta da ba a san primary ake yin yara boys scout ba misali
nan kuma zamu da sa'aya sai mako mai zuwa ku ji yadda bakin suke ganin dalibai za su iya ba da gudunmuwa a fannin tsaro kafin nan a madadin bakin namu Ibrahim Muhammad Sani da Bashir Musa Ibrahim mukaddashin shugaban kungiyar kare hakkokin bil'adama ta duniya reshen jihar Kano da Aminu Muhammad mai wakiltar kungiyar dalibai da ke sa ido kan harkokin gwamnati da kuma wakilin Mubaraka Bashir da ta yi mana hira da su sai kuma Chubahiro Diodone daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryen mu da alheri
mata su ne duniya su ne dadi hindu
da wannan muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice
an daji cewar ajiya Laraba ɗan majalisar dokokin Amurka suka tsige shugaba Donald Trump a dalilin haddasa rikici a makon jiya inda ya umarci magoya bayansa da su yi tattaki zuwa majalisar dokokin kasar don dakatar da tabbatar da sakamakon zaɓe inda mafusatan masu bore suka hargitsa majalisar kasar har da ya kai ga mace-mace. Saɓanin yadda a baya aka maida muhawara ko shin shugaban kasa na iya yin afuwa ma kansa al'amarin da ya zama na 'yan boko. Yanzu kuma abin ya zama muhimmiyar muhawara tun bayan da mafusata magoya bayan Trump suka afka cikin ginin majalisar dokokin kasar. Haka kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International na kira ga mahukunta a kasar Uganda da su ɗage dokar hana shiga kafafen yanar gizo da ta kafa gabanin zaben kasar a ranar Talata.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin, da Chibuahiro Dodo ne da ya hada mana, sai kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalam.